أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya saka mu da suke rayayyun da suka ga watan Ramadana kuma watan Ramadana ya shude ga mu nan muna roƙon Allah Allah ubangiji ya karbi ibadunmu Allah kuma ya maimaita mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kula da yanda lokutanmu yake da wahala sosai yasa na zabi yau idan mun yi sallan juma'a zan gabatar da wa'azi na goron sallah a maimakon daga baya a zo a nemi na zo kuma ban samu lokaci ba ban samu zama ba idan muka lura za mu ga akan abin da yau muka yi khutuba a wannan masallaci shine akan wato muhimmancin kula da lokaci wato muhimmancin lokaci a rayuwar dan adam da yanda lokaci yake da tasiri fiye da komai cikin rayuwar dan adam da kuma yanda ba wani abin da yake da tsada a rayuwar mutum kamar lokaci lokaci yafi komai tsada idan lokacin ka ya shige to ya shige kenan har abada ba zai dawo ba dan haka ya zama dole duk yanda zaka yi kai kokari domin ka mori lokacinka kai amfani da lokacinka kai amfani da daman da Allah ubangiji ya baka wannan goron sallah da zan yi mana a yanzu zai takaita ne akan hadisin annabi kwaya daya hadisin sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce igtanim khamsan qabla khamsin kamori abu guda biyar kafin abu guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kamori abu guda biyar kafin abu guda biyar shababaka qabla haramik kamori samartakanka kafin tsufa ya same ka kamori kuruciyanka kafin girma ya same ka wa sihhataka qabla saqamik kamori lafiyanka kafin rashin lafiyanka a lokacin da kaga kana da lafiya to kai kokari kai amfani da wannan lokacin kafin kuma wani lokaci da Allah zai jarrabe ka da rashin lafiya wanda baka da ikon da zaka yi aiki a wannan lokacin sannan ginaka qabla faqrik kamori wadatanka kafin talauci ya same ka ran da kaga kana da wani abu a gurinka to kai kokari kamori wato wannan abin ta hanyar yin sadaka da ciyar da wannan abin ta hanyar abin da Allah yake so kafin Allah ya jarabce ka da babu wa faragaka qabla shughulik kamori lokacin da kake da dama kafin lokacin da baka da dama yanzu ma'ana lokacin da kake da iko baka komai to kai amfani da wannan lokacin kafin wani lokaci ya zo iyalai sun maka yawa damuwoyin rayuwa ya maka yawa ba za ka iya ba sai hayataka qabla mautik kamori rayuwanka kafin mutuwanka ma'ana babban abin da zai raba komai ya raba gargama shine mutuwa ko to kai kokari kafin mutuwa ya same ka kamori rayuwar da Allah ubangiji ya baka wanda yake huwal ladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ko alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarraba ku yaga wane ne zai kyautata aiki to a cikin wannan hadisi iya wannan hadisi ta ba wa mutun dama dangane da abin da ya shafi duniyarsa da addininsa gaba daya Allah bai hana ka kamori duniyanka ba saboda addininka da duniya da addini suna tafiya ne tare. Idan duniya ta rabu da addini, to babu addini ma. Sabila da addini shine a kyautata zamantakewan duniya, sannan a kyautata morar rayuwar duniya din. Yasa aka ce da addini da rayuwa tare suke tafiya, la yatajazzau ahadun an akhar, daya bai barin daya, tare suke tafiya addini wal hayat, addini da rayuwa. To idan muka kula muka bibiyi wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace igtanim khamsan qabla khamsin, da yace shababaka qabla haramik, wato samartakanka marhala na shabab, wato marhala na kuruciya, shine marhala zinarin marhala al marhala zahabiyya, marhala mafi tsada zinariyar rayuwar mutum shine samartakansa. Sabila da lokacin da kake da kuruciya, kowani irin dama kana da shi, kana da daman da zaka bauta ma Allah, kana da daman da zaka gyara rayuwanka, kana da daman da zaka taimaki al'umma, kana da daman da zaka tara duniya, wato kana da daman da zaka nemi arziki a duniya, kowani dama kana da shi lokacin da kake marhalar shabab. Ita kuma marhalatu shabab takan zo ne ma ba'dal murahaqa, akwai abin da ake ce masa murahaqa. Murahaqa shine daga shekara 13 zuwa shekara 14 15 16, duk ana ce masa murahaqa. Murahaqa shine abin da Hausawa suke ce masa balagan tsallu, wato yaro ya taso bai balaga ba, amma dai duk abin da baligai suke feeling da shi, suke shu'ur da shi, shi ma yake iya shu'ur din wannan lokacin da aka ga yana nuna ƙarfi, yana nuna shi ya isa, yana nuna shi ma, to wannan shine ake cewa marhalatul murahaqa. Lokacin da aka ga matashi yana son ya raba gurin kwanciya da shi da dan uwansa, ya bai san ma gurin kwanciyar sai kannansa suna zuwa zai na koran su, bai san idan yana tare da abokansa kannansa suna shigowa cikin sa shi da abokansa haka, bai san ya saka riga kanin sa ya dauka. Wannan duka wata dabi'a ce ta almarhalatul, wato marhalatul murahaqa, marhala na wannan yanayi. Wannan yanayi ne mai matukan wahala cikin rayuwa, dan duk iyaye idan zaka tambaye su yaya suka sha wahala wajen tarbiyyar da, lokacin da da ya kai shekara 14 15 16, zai fada maka wahala ne tukuru wanda kawai maganin sa kawai addu'a, kawai wahala za a yi ta sha, kuma ana hadawa da addu'a, wahala za a yi ta sha ana hadawa da addu'a. Sabila da a lokacin yaro yakan ji ya kai wani matakin da shi ma wuyansa yayi kauri, ya kai matakin da shi ma ya san me yake ake ciki a rayuwa, ya kai matakin da shi ma da wayansa kawai ba wani wayan da za a nuna masa da sauransu, to marhala ne mai wahalar gaske. Daga nan marhalar murahaqa sai marhalatul bulugh, balaga. Sabila da marahil na dan adam suna nan tun daga kan marhalatul tufula, daga marhalatul tufula marhalatul subuwa a wani kidanya, daga subuwa sai marhalatul murahaqa din, daga murahaqa sai marhalatul bulugh, daga bulugh sai marhalatul shabab, ko daga marhalatul shabab sai marhalatul kuhula, daga marhalatul kuhula sai marhalatul shaykhuha, har dai zuwa lokacin da mutum zai kai akalul umri, wato rayuwarsa ya kai shekaru na rayuwa ya tura kenan. To marhala na shabab shine daga marhalatul bulugh, lokacin da yaro ya kai shekara, wasu sukan kaddara daga shekara 15 years, wasu sukan karkara daga shekara 18, amma masana tarbiya psychologist, mana ulama'u tarbiyatin nafs, malaman wato psychologist na rainan dan adam, sun fahimci cewa duk abin da da ya saba yi daga shekara 18 zuwa shekara 21, wannan abin zai iya bin rayuwarsa har abada, da wuya ya iya canja. Abin da mutum yake daga shekara 15 16 17 18 19 20 21 kuma bai canja ba, to suka ce da wuya ya iya canja, da wuya ya iya canja. Sabila da lokacin garizansa ta riga ta karbi dukkanin abubuwan da yake aikatawa, census na rayuwarsa sai dai kawai illa masha Allah, sai wanda Allah ya ga daman ya canja shi, Allah ubangiji zai iya canja shi, Allah zai iya canja shi. to manzon Allah da yace ka mori shababaka qabla haramik yana nufin lokacin da kake halin kuruciya kar ka zauna kana ce kai ma zaka na yawan yin nafilolin dare amma sai ka girma ka tsufa yanzu kan kawai ka ci duniyan ka da tsinke yanzu kan kawai ka je gidan rawa ka je gidan kwallo kai wasan ka kai shagalinka ai idan ka tsufa da ka zama mutumin kirki to wannan yana daga cikin asara da yakan samu rayuwar mutum sai kuma mutum ya tsufa ya ga ba zai iya canjawa ba because of sabila da bai canji tun yana yaro ba dan haka bayan ya girma ba zai samu wato abubuwan da zasu canja shi din ba ko kace a ai ni kan yanzu ai kamar misali kai dan attajiri ne kace ai an tara muku ai kai baka da wani matsala ka dakushe shababiyanka a lokacin da kake kuruciya ana san duk wani opportunity na rayuwa da addini ka gina shi makanka ka gina kwakwalwanka a matsayin wani mutum wanda zai iya fuskantar challenges na rayuwa nan gaba ka gina tunaninka a matsayin wani mutum da zai iya zamowa uba nan gaba ka gina rayuwanka a matsayin wani mutum da zai iya zamowa murshid mai shiryar da mutane nan gaba ka gina rayuwanka akan matsayin wani mutum wanda nan gaba ma zai iya zamowa shugaban kasar Najeriya ko shugaban duniya gaba daya kar ka na gina rayuwanka a matsayin wani mutum ne wanda wato sai nan gaba zaka yi duk wani abu da ka gani kowa da ka gani shi cikin manyan mutanen da Allah ya ba su nasara to sun samu wannan nasarar ne tun suna matakin kuruciya da yaranta kuruciya da yaranta mu je mu duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani irin yabo Allah ubangiji ya yabe su sahabban da Allah ya fi daukaka addini da su matasa ne matasa ne su sayyiduna Ali ibn Abi Talib an je yakin Badar bai ma cika shekara 20 ba irin su manya-manyan gwarazan manzon Allah su Khalid ibn Walid matasa ne Usama ibn Zayd matasa ne wanda suka bada rayuwarsu da kuma wato duk wani zarafin su domin su daukaka addinin Allah ga abin da Allah yake faɗa mana dangane da ashabul kafi innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda wasu samari ne wanda amanu bi rabbihim kaga fitya samaruka samaruka matasa shine al-imam al-busiri yana yaban sabai yace fityatun bayyatu ala fi'li khairin hamida subhu amrahum wal masa'u wasu matasa ne da bayyatu suka yi tabiti suka dauki alkadari suka kulla kuduri na aikin aiki aikata aikin alkhairi wanda duniya bata mance da juhudin su jabbar haka malaman musulunci na duniya idan ka duba zaka ga akwai wasu ƴan baiwa kwarai da gaske wanda dukan su misali al-imam al-bukhari bai kai shekara 30 ba ma al-imam al-bukhari gaba ɗaya lokacin da ya hada sahih al-bukhari al-imam an-nawawi shekarun su ƴan kadan ne bai shige 20 da wani abu ba ibn rashid wanda ya rubuta manzuma bai shige 20 da wani abu ba manya-manyan malamai waɗanda zaka na kirgo su kana hararo su sun zama malamai ne tun suna shekarun samartaka ba wai sai da suka tsufa bane suka zama shuyukh a tun suna shekarun samartaka sabila da lokacin ne waqful jam lokacin haduwa da duk wani abun da ake saduwa da shi in ka yarda ka bari samartaka ya shige maka baka mori samartaka ba to zaka yi kuka wata rana zaka ce ala laita shababu yaudu yawman ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب إنما أتي رقلوشيا يداون باشي لابارن أبن دفر فرايين سبي دا ديوا أصوفي وسسن سنصوفة كوي جنن سسكي أصوفة كون تنا جن قلوشيا كوي داس دكان سياي فرفرا سنصوفة سبو داكا كي إياكو كرنكا كي إياكو كرنكا كموري سمرتكا ككاتن صوفة يزومكا ابن سينا ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai falasifa duk da akwai maganganu da aka yi da yawa a kansa dangane da falsafansa amma kuma Ibn Sina ala ayi hal malami ne daga cikin malaman musulunci da aka yi shi a Andalus Ibn Sina shekaransa gaba ɗaya ma nawa ne a duniya 20 da wani abu ne amma bayan ya koma ga Allah turawa ma ba a san lokacin da suka je suka ballo kansa suka zo suka ajiye skeleton na kansa ga su suna ganin ba mutum bane ba su yarda mutum bane sai da ya mutu su suna ganin wannan ba mutum bane sabila da irin falsafansa da irin idrak ɗinsa falsafansa wanda tafi karfin falsafa waɗanda suka gabata falsafan turawa tun daga falsafan daga gurin turawa aka samu shi da sauransu ko shababaka qabla harami ina nasiha ma duk wani matashi yayi iya kokarin sa ya mori samartakansa kafin girma ya kama shi daga lokacin da ka kai shekara 30 ka shiga marhalatul kuhula marhalatul kuhula ko shekara 35 marhala na gwarzantaka ka zama gwarzo kai ba samari bane girma ya fara shiga jikinka girma ya fara shiga jikinka a hankali a hankali a hankali kana cika shekara 40 to ka cika cicif to duk wani abin da ya cika cif to raguwa zai komo yi kuma duk abin da ya cika zai dawo raguwa ne an fahimta ko kana cika shekara 40 to ka cika marhalatul kuhula ka fara shiga marhalatul shaykhuha daga lokacin kuma kullun raguwa zaka nayi yanayin halittanka zai na raguwa ne kaifin hankalinka raguwa zai nayi kaifin idonka raguwa zai nayi kaifin zakiranka kwakwalwanka raguwa zai nayi haka 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 har zuwa ka koma idan Allah ya maka tsawon rayuwa ka koma zuwa ga shekarun can koma baya wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya saba yin ibada yana kuruciya idan ya girma bai iya yi za ana rubuta masa ladan wannan ibada din to tun daga kan shekara 40 din nan sai ka koma har zuwa asfala safilin Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu saboda haka mutun ya iya kokarin sa mace kuma daga lokacin da mace ta kai shekara 22 to ta shiga ta fara shiga marhala na gwarzanta gwarzuwa tana kai shekara 30 idan mace ta kai shekara 30 to duka ba ma 30 wata suka ce 25 duk sifan da Allah ya mata kawai komawa baya zai nayi komawa baya zai nayi komawa baya shi yasa baza da wuya kaga ana roshin ana fada akan mace yar shekara 25 da wuya sai dai idan hajjiya ce mai kudi ce tabiya da mace shi yasa mata su wato raunin su yasa ko abu za su yi na ashararanci a duniya lokacin su dan kadan ne sai sa mace ta kula kwarai da gaske duk iskancin da nake yi daga shekara 15 kika yi iskanci zuwa shekara ba wani dan iskan ma da zai kula ki a iskanci ba za a kula ki ba kin riga kin tsufa mazan da zaki na biye musu suna lalata rayuwarki suna lalata tunaninki shekara 5 ba wanda zai kula ki sai dai idan kin haifi yasu dawo suna bin wannan yin saboda haka mutun ya mori samartakansa kafin tsufa ya cin masa sannan sihhataka qabla sakamika lafiyanka kafin rashin lafiyanka shine na biyu ai ko yawa shababaka qabla haramik wa sihhataka qabla sakamik lafiyanka kafin rashin lafiyanka lafiyanka kafin rashin lafiyanka lafiya shine garkuwar jiki ko shine garkuwar rayuwa duka duk abinda mutum yake yi an bar shi da lafiyarsa ne ana zara rashin ana zara lafiyar shikenan zai koma abin tausayi da za a jarabci mutum da ciwon yatsa to da sai duniyar nan ta masa kunci da ita da abin da ke cikin ta gaba daya da za a jarabe shi da ciwon kunne da sai duniyar nan ta masa kunci gaba daya da za a jarabe shi da ciwon hakori da duniyar za ta masa kunci gaba daya dan a nuna maka Allah ya nuna maka dan adam duk ashararancin da yake da saban Allah da yake wato kaman wato kajinka ne da suke cikin keji wanda duk lokacin da kaga dama da ka kamo kowanne ka yanka kashin mu ma bai kai haka ba mu a gurin Allah kaman hatsi ne cikin tire kashin ma ya wuce haka mu a gurin Allah duk lokacin da Allah Ubangiji yace duniya ma ta halaka gaba daya duniya za ta halaka gaba daya ma cikin kunfai ko ne cikin tsakanin kafin da nunun Allah zai halakar da duniya gaba daya ballantana kai dan adam kana saba ma Allah kana taurin kai ma Allah kana dagawa ma Allah kana girman kai ma Allah kana jin kafi karfin ka ji Allah to rayuwarka gaba daya a hannun Allah yake ina waɗanda suke kafin ka waɗanda Allah ya halicce su tun daga kan farkon duniya samu da hamu da yafis da yanda aka kasa duniyan ga su kan'ana iyalan Kan'ana, iyalan Sam, iyalan Ham, iyalan Yafet, iyalan kowani zuri'a, yanda sarauta take, da yanda dukiya take, da yanda annabta da wilaya take, babu wanda Allah Ubangiji ya bar shi. Alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhum al-akhirina kadhalika naf'alu bil mujrimina waylun yawma idhin lil mukadzdzibin. Saboda haka kai iya kokari ka mori lafiyan ka kafin rashin lafiyan ka, sabila da dan anjima ka dan idan cuta ya sauka maka ba za ka iya duk abin da kake yi ba. To lokacin da kaga kana da lafiya ka ce alhamdulillah, ka aikatar da wannan lafiyan cikin abin da Allah yake so, ka sadar da zumunta, ka sadar da ma wanda ya yanke maka, ka hidimta ma iyayenka, ka hidimta ma iyalanka, ka hidimta ma abinda Allah yake so da manzon Allah, ka yi sallah da daddare, ka yi azumi da rana, ka yi sadaka, ma'ana kai ta aikata aikin da Allah yake so kafin rashin lafiya. Idan rashin lafiya ya zo ba za ka iya sallan daren nan ba, idan rashin lafiya ya zo ba za ka iya sada zumuntan nan ba, idan rashin lafiya ya zo ba za ka iya komai ba, za ka zauna ne kawai ka zama nauyi. To idan kai kokari kana ibada tun kana da lafiyanka kafin rashin lafiya ya zo maka, to idan rashin lafiya ya same ka sai ana rubuta maka ladan aikin da kake aikatawa kafin rashin lafiya. An fahimta ko? Saboda haka sihataka qabla saqamika, lafiyanka kafin rashin lafiyanka, ghinaka qabla faqrik, wadatuwanka kafin talaucinka, wadata kafin talauci. Lokacin da kaga kana da dukiya kana da hudi, to kai ta aiki da wannan dukiyan kafin talauci ya zo maka, dan wallahi duk dukiyanka wata rana sai ka zama talaka. Ko mai ka tara a duniya, wata rana talaucinka sai ta kai ga numfashin da ka zuka ba za ka iya fito da shi ba. Wata rana talaucinka ta kai ga he an zuba ruwa a bakinka, ka hade shi ya shige makogwaranka, ko ba haka ba, ka gagara hadiyewa. فإن سرورها أمسى غرور إذا ما غث عن شرب الزلال أتاه الراكي كلا لا دواء أحل به ملمات الزوال. إنجي علي بن الحسين يتي وإن سرورها أمسى غرورا فرين شكين دونيا دا كيكي غنم والولان دا كيكي وطرا نزي زمو مكروبي إذا ما غث عن شرب الزلال لا نند أكا كام ويانك أكا حناك أكا إيشن روامي دائي دا كتي أكاو مكروا sai an kawo ruwan an zuba a bakinka ka sha mu kogoran kai dawo da shi ka gagara hadiyewa. Atahur raqi, me magani yazo? Likita, kalla la dawa'un, ba magani. Saboda mene? A halla bihi mulimmatuz zawali, masu sabauta gushewa ne a duniya ranan suka zo mishi. Kai iya kokarin ka, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi shiddah, ka san Allah, ka tuna da Allah lokacin da kake cikin budin arziki, to lokacin da kake cikin fatara da wahala sai Allah ya tuna da kai. Idan mutum ya zo bara gurinka kar ka hana shi, alal aqalli idan baka da abin da zaka bashi ka fada masa magana mai dace, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha, ka ce masa ka yi hakuri, Allah ya bada sa'a, kar mutum ya zo gurinka ka bashi ka zage shi ko ka bashi ka masa gori. Ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Haka Allah ya fada, in zaka ba wa mutum to kar ka ba wa mutum da dama ka kwace da haguna, kar ka ba wa mutum bayan ya tafi ka zage shi ka ce wani ai kullun cikin roko yake, ai wani ai shi ba zai rabu da wannan rokon ba, kaza kaza. Idan ba za ka iya ba wa mutum ba, ka bashi hakuri. Manzo Allah ya ce mutum ko da riga mai kyau zo muku yayi bara ku bashi, sai dai in kun fahimci ya mayar da baran sana'a ku kira shi ku masa wa'azi, amma kar ku zage shi. Ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi shiddah, ka san Allah, ka tuna da Allah. Fi rakha'a halun wadata ya'rifka fi shiddah, Allah sai ya san ka lokacin da ka shiga wahalar rayuwa. Akwai wani kissa da ake kawowa, a wani lokaci wani mai bara ya je wani gida yayi bara, yace a taimaka min, ba ni da abin da zan ci. Matan gidan sai ta dauki abinci za ta kai masa, da ta dauki abinci da ta kai masa sai dan ta yi mata tsawa yace ta dawo ta aje ba za a bashi ba ya tafi anan wajen kar ya sake zuwa baranan gidan ba kore shi shekara da shekaru shekara da shekaru wannan mai gidan talauci ya kama shi wahalar rayuwa yayi tsanani har ma ya rabu da matarsa ya take ta sai matar ta sake sabon aure da ta yi aure sai wani mai bara ya zo don Allah ku taimaka min da abin da zan ci ku taimaka ku bani abin da zan ci mai gidan nata ya dauki abinci zai sa a bakinsa kenan da ya ji mai bara sai ya ce dauki ki kai masa sai al'adabi ya kama ta tace ayya tace wancan akwai mai gida na wanda daga gidansa na zo gidanka ya taba yin makamancin wannan mai bara yazo da mai bara yazo sai ya hana shi bai bashi ba sai yayi murmushi yace to kin san wannan mai bara sai tace a'a yace ni ne wannan mai bara ni ne mai baran da nazo gidanku nayi bara kuka hana ni abinci da ta leka za ta kai abincin kawai sai ta ga mai gidanta tsohon mai gidanta shine yazo bara kashi asa sa'ilin zuhajatin in mana'tahu min ash-shay'in min al-'amli shay'an an yakuna lahu ghadin sau da yawa idan mutun yazo ya roke ka yau ka hana shi to kila gobe kuma kai ne zaka samu kanka a halin roko ka je gidansa roka ba ruwan Allah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi duniya kullun juya ta ake yi tsakanin mutane yawmun laka wa yawmun alayk saboda haka kai amfani da wadatanka kar ka bawa mutane alheri ka musu gori kar ka yi kyauta ka zo kana tunanin dan ba a gode maka ba ma kana jin haushi in zaka bada abu ka bayar dan Allah kawai in an gode maka shikenan in ba a gode maka ba ma dan Allah ka bayar kar kuma ka bada abu ka zo kana yada nayi kaza ni nayi ma wani alheri kaza ni ne ka rushe aikin ka baka da lada ka bayar dan Allah karamin abu baya kashi abinda zaka ba ma Allah baya kashi baya kashi ko da a ce rabin dabino ne kai sadaka da shi ko da a ce ruwan sha ne ruwa ruwa mutun yazo yana jin kishi ka dibo ruwa ka bashi ittaqillaha wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an tafriga min dalwika fi ina'il mustasqi kar ka raina abu mai kyau na lada baka san wanne Allah zai karba ba mafi yawa fa ayyukan ladan da muke yi muke tsammanin aikin lada ne mafi yawa abinda ake ba mu lada akai abubuwa ne yan kanana da muka bayar mun ma mun ce da mun bayar mu muna ta hankoran na gina masallaci a'a na yi kaza na sayi qur'anai na kai na yi kaza kai kana ta hankoran wannan Allah kuma akwai wani abinda ka bayar naira 5 wanda kai baka san ka bayar ba sabila da kashin sa to Allah yana rike da wannan da shi zai saka maka ba da wannan abin da kai kake ta burin ba sabila da Allah yana sanya ga tsarkin zuciyanka lokacin da zaka bayar lokacin da zaka bayar baka jin cewa ka bayar ne dan a saka maka sabida wanda ka bashi ne ya rajiyar ba ka bashi ne domin gobe zai zo ya baka ne rajiyar ba ma'ana alherin da kai baka ma san kai ba kwata kwata cikin rafkana da baka yi ba kai dai kai dan Allah annabi ya ce ittaqillaha kar ka ji tsoron Allah wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kar ka raina kyakkyawan abu komin kashin sa walau an tafriga min dalwika fi ina'il mustasqi ko da kana cikin jan ruwa ne a rijiya wani yazo zai sha ruwa sai ka ce kawo ƙwarya sai ka tsiyaya masa ya sha to ko da da wannan ko da da murmushi ka hadu da dan uwanka ka masa murmushi a fiska sadaka ne ga wannan hadisin na Abu Dharr al-Ghifari mai tsauko جاء اكو اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدسور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بايه بفضول اموالهم صحابه suka zo gurin manzo Allah gungu suka ce ya rasul Allah masu kudi sun tafi da lada su sayyidina usman su sayyidina abdurrahman ibn auf yusalluna kama nusalli da su salla kaman yanda muke salla wayasumuna kama nasumu da su yi azumi kaman yanda muke azumi amma wayatasaddaquna bifuduli amwalihim da suna sadaka da dukiyoyin su masu yawa mu kuma ba mu da abin da zamu bayar mun yi sallah da su tare mun yi sadaka da azumi da su tare amma sun ba da zakka mu ba mu da abin da zamu bayar sai annabi yace awalaysa kad ja'ala Allah lakum ma tasaddaqu ai kuma Allah ya baku abinda za ku yi sadaka inna li kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmilatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa wa kulli tasbihatin ko gashi nan dai kowani tasbihi sadaka ne kowani hailala sadaka ne kowani kabbara sadaka ne ka kaula kazanta a hanya ma sadaka ne kai murmushi ma abokinka ma sadaka ne kai ka kusanci matanka na sunna ma sadaka ne sabai sai suka ce ah ya rasulullah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fihi ajrun yanzu dayan mu zai biya bukatun sa na sha'awa kuma ya samu lada ga dadi ga lada annabi sai ya ce aw ra'aytum law ja'alaha fil haram lakana alayhi wizru zalik ai da haramun ya je yayi zai samu zunubin haka to tunda halal yayi kuma yana da ladan halal din saboda haka mu ribaci mene mu ribaci wadata kafin talauci an gane ko Allah yana faɗa mana cikin alqur'ani ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku wanda kuka yi imani kar duciyanku da ƴaƴanku su rafkanar da ku gabarin Allah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wanda ya aikata haka yana cikin wanda suka yi asara wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakum almaut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum min as-salihin wa lan yu'akhkhir Allahu nafsan idha jaa'a ajalaha wallahu khabirun bima ta'malun Allah yace ku ciyar da dukiyanku min qabli an yati ahdakum almaut kafin mutuwa ya zo ma dayanku fa yaqulu sai yace rabbi lawla akhartani ya Allah da ma ka min jinkiri ila ajalin qaribin zuwa dan wani lokaci fa asaddaqa je yi sadaka wa akum min as-salihin ma'ana lokacin da mutuwa ta zo wa mutum ba abin da yake tunawa kaman dukiyar da ya tara yake yin sadaka da shi yakan roƙa dan Allah a jira shi koda na minti ɗaya ne ya je yayi sadaka da wannan dukiyar ya dawo a dauki ransa kun ji fa masu tara dukiya alaikumut takatsub hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna thumma la tarawunnaha ayna al yaqin thumma la tus'aluna yawma idhin anin na'im to ga abinda Allah yake fada wa mawadata na masu boye kudi alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha wannan dai aya da Allah yake faɗa mana narkon azaban da za a yi wa wanda suke boye kudi ba su taimakawa mabukata to wallahi tallahi mai kudin da kake boye kudi ranan da mutuwa ta zo maka abinda zai fara zuwa kwakwalwanka a numfashinka na karshe shine dukiyan da na tara ina ma a dawo min da lokaci na koda na yi ni ɗaya ne na je na yi sadaka Allah kuma yace walan yakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha ba wata ran da mutuwa ta zo mata Allah ya mayar da wannan ran aka jinkirta mata kuma wallahu khabirun bima ta'maluna Allah ya san abin da kuke aikata saboda haka kumori mene kumori wadatan ku kafin talauci an gane ko yawwa kuma ba wai sai ka tara kudi da yawa ne da kai sadaka ba liyunfika zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah kowa ya ciyar da gurgudan abin da Allah ya bashi yawwa Allah ya baka naira 1000 to a naira 1000 din nan daure ka dauki naira 100 ka ba mu Allah in kana da naira 1000 wani bai da naira 100 kana da naira 100 daure ka dauki naira 10 ka ba mu Allah kana da naira 100 wani bai da naira 10 ma kana da naira 10 daure ka dauki naira 1 ka ba mu Allah wani bai da naira 1 ma shine fa abinda ake so mutun yana tsere tsere gurin aikata aikin alkhairi wa bidalika falata nafasil mutanafisun an gane ko yawwa sannan faragaka qabla shughlik lokacin da kake da dama kake da lokaci kafin kuma lokacin da abubuwa da su maka yawa akwai wani kissan da ake kawowa ban san ingancin sa ba aka ce wani lokaci jibril ya zo gun annabi sai ya tambayi manzon Allah sai ya rasulullah annabi ne ya tambaye jibril ya ce ya jibril yaushe kake dariya wai ni kana dariya kuwa a yanda Allah ya halice ka yace ina dariya ma dan adam abi da dan adam tunda aka halice shi yana neman abin da Allah bai halitta bane kullum yana neman abin da Allah bai halitta bane yana neman nutsuwa da hutu a duniya. Allah kuma bai halicci nutsuwa ba, bai halicci hutu ba a duniya, hutu sai a lahira. Amma dan adam tun ran da yazo duniya kullun hutu yake nema, kuma ba hutu a duniya. Kullum yaro yana burin ya girma, in girma in saya mota nima, in yi aure nima. Wanda ya girma kuma yana ce ina ma in dawo yaro. Wanda bai yi aure ba yana ce in yi aure. Wanda ya aure yana ce da ma ban yi ba. Saboda duka a duniyar da kake tsammanin nutsuwa anan yake, ba anan nutsuwa yake ba. Nutsuwa yana gurin Allah. Nutsuwa yana cikin lokacin nan da kake bautan Allah, baka tunawa da komai a zuciyarka. Lokacin da ka hadarto da Ubangiji, ka mance da duniya gaba daya, wannan yanayin shine rahatul bal, shine nutsuwa. An gane ko? Amma idan mutum ya rasa nutsuwan zuciya, ya rasa komai. Wallahi babu abin da yake da tsada a duniya kamar nutsuwan zuciya. Wallahi yafi kudi. Mukan rudu muna ganin masu kudi, masu shiga jibajibai, masu yawo a jiraye, muna ganin wai arziki ne wannan. Arziki ne, amma wallahi bai kai nutsuwan da Allah ya barka ciki ba. Wallahi bai kai ba. Wallahi bai kai nutsuwan ka kwanta kai bacci washi gari ka tashi ka je sallan asubahi a jam'i ba. Wallahi bai kai nutsuwan ka je ka zauna da mahaifiyanka kuna tadi da ita na raha da nishadi, tana kallon ka tana maka murmushi. Wallahi bai kai ba. Wallahi bai kai ka zauna cikin abokanka kuna darasin rayuwar duniya da kuma abin da ya shafi lahira ba. Wallahi bai kai ba. Duk wanda muke ganin masu kuɗi ne a tajirai, wallahi ba su da nutsuwan zuciya. Wallahi ba su da nutsuwan zuciya mafi yawan su. Wallahi wani bacci, sayan bacci suke yi, allura, kwayoyi, kawai bacci, bacci sai an saye shi. Abinci za a tara masa abinci ya fi kala goma. Wallahi ya gagara cin kala uku, ya gagara cin kai ya ci abincin ma ya koshi, ya gagara cin. Kwakwalwansa tana bugawa a kowane sakan, inda dai tsaya a gaban Allah zai yi sallah, kwakwalwansa ba ta tare da Allah a lokacin. To ina nutsuwa? Kai baka ci mai kyau ba saboda rashin nutsuwa. Kai baka bauta ma Allah ba saboda rashin nutsuwa. Kai baka yi bacci da daddare ba saboda rashin nutsuwa. To wata nutsuwa ne a cikin irin wannan wadata? Wadata shine tarayya da Allah. Kaga kana tarayya da bayin Allah, kaji in an faɗa Allah kaji kana son kayi kuka, kuka yana kama ka. Wannan shine arzikin da babu arziki sama da shi. Daga arzikin ka samu rahatul bal sai arzikin lafiya. Rahatul bal, nutsuwan zuciya ya ci lafiya. Tabiya da nutsuwan zuciya shine kwaloluwa. Kwaloluwa, abinda ya sa nutsuwan zuciya zama kwaloluwa, sabila da shi nutsuwan zuciya, ko baka da lafiya idan Allah ya baka rahatul bal, to zuciyanka zai zama yana tare da Allah. Baka da lafiya kana kwance magashiyan a gadon asibiti, wallahi baka tuna komai, Allah kake tunawa. Wannan shine rahatul bal. Ka rasa komai a gidanka, baka da abinda zaka ci, wallahi Allah kake tunawa. Rabi'atul Adawiyya aka ce tana yarinya, tun tana yarinya take da baiwa, baiwa mai yawa, baiwa mai yawa. Wata rana babanta zai fita. Babanta yana yin sana'a ne irin na hayar da mutane kogi su shiga jirgin sanar waya, hayar da su kogi. Wata rana babanta zai fita, tana shekara 7, bata kai shekara 10 ba. Sai tace baba, yayi juyo tace baba, kada ka ciyar da mu dukiyan haramun, kada ka yadda ka kawo mana haramun gidan nan, ka ciyar da mu halal. Sai ya ji maganan ya masa nauyi, wannan yar yarinya yaya za ta iya irin wannan tunanin? Anya ba faɗa mata aka yi ta faɗa mun ba kuwa? Sai ya jarabta ta, sai ya ce mata, to idan ban samu na halal ba fa yaya zan yi? Ta ce, ko baka samu na halal ba karka kawo mana haramu. Ina dai in baka samu na halal din ba, iyaka mu jin yunwa ne, to za mu iya ɗaukan yunwa, amma ba za mu iya ɗaukan azaban Allah ba. Ba za mu iya ɗaukan azaban Allah ba. Wannan me yake nuna maka? yana nuna maka wato nutsuwan zuciya ba a cikin talauci, talaucin da kake ganin baka da kudi a banki, baka da shi a banka ne, baka da abinci a gidanka, wannan ba shine talauci ba ya akhi. Talauci shine ka rasa Allah, ka rasa manzon Allah, talauci shine ka rasa nutsuwan zuciya, ka rasa kwanciyar hankali, wannan shine talauci. Ka zama mucacce tun a duniya, wannan shine talauci. Saboda haka mutun ya mori faragahu qabla shughlahu, wa lokacin da yake da faraga kafin shagulgula, kafin ka yi aure, ina kana ta tunanin aure wani moro-moro ne ko, to kana aure ka shiga wani sabon system ne mai wahala. Kana aure za ka yi ta faɗi ka tashi domin ka kawwama rayuwanka. Shekara ɗaya biyu ka gayyato wasu mutane duniya, uku huɗu ka sake gayyato wasu, to wannan mutanen da ka kawo su a duniya ita jarabtan Allah dangane da ƴaƴa da iyaye, daga ran da ka aihu ka aiki ƴaƴa, to har ka ƙara rayuwanka ba za ka ƙara jarabawan ƴaƴan nan ba sai ran da ka mutu. Ko ƴaƴan sun shekara 100 a duniya, Allah ya daura maka dakon soyayyarsa a zuciyanka da damuwansu sai ranan da ka mutu. Haka Allah ya ajiye sunnansa. Daga ran da ka aiki da, to babu ranan da ka ƙara wahalarsa. In ka yaye shi ba ka ƙara wahalarsa ba ne. In ya fara tafiya makaranta ka fara ne. In ya je wajen kusa da balaga, to nan ne ma ainihin garjin wahala. In ya balag har ka aurar da shi baka ƙare wahalarsa ba. Ka san cewa fa kana da mata, kana da ƴaƴa, idan mahaifiyanka tana raye, idan ka fita daga gida kai tafiya, ba ta iya nutsuwa ta yi bacci sai ka dawo, saboda san da yake tsakaninka da ita. Haka uba. Saboda haka kar ka zaci wai a'a sai ka girma ne, lokacin da ka girma ai shagulgula sun maka yawa, tunda kuruciyanka ka mori kuruciyar kafin abubuwan rayuwa su maka yawa, kafin ka yi aure ka aifi ƴaƴa da sauransu, kafin damuwan duniya ya maka yawa, to faraga ka qabla shughlik. Sai da Rabi'atul Adawiyya tana fada ma Sufyanu Sauri, tace ya Sufyan, yace wa tace wa alam annaka mujarradu ayyam, kai din nan ba wani abu bane gaba ɗayan ka, kwanakinka ne na duniya a dunkule a jikinka. Kullama zahaba yawmuk zahaba ba'du, duk ranan da aka ce rana ɗaya ya shige, to wani shashin rayuwanka ya tafi. Tace kuma wa yushaku an tazhaba kulluk, yayi kusa gaba ɗayan ka ka kare, in yau ya shige rayuwanka ya tafi, gobe ya shige kuma kai kusan ka kare gabaki ɗaya. To mutun ya mori faragahu qabla shughlahu, da kuma hayataka qabla mautik, rayuwanka gabanin mutuwanka, wanda rayuwar shine ya dunkulo dukkanin abubuwan da muka faɗa. Za mu tsaya a nan, abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma ya maimaita mana Ramadana shekaru masu yawa, mu ci gaba da samun albarkan da ake samu a watan Ramadan. A ƙarshe zan yi magana akan wani jawabin da nayi, wanda wannan jawabin ya jawo cece kuce, kowa da irin yanda yake kallon jawabin. Shine jawabin da nayi akan gwamnatin jihar Bauchi dangane da wato rashin adalcin da wato ta gajiya wajen wasu haƙoƙin ƴan uwa, wanda muka tunatar da ita akan wannan. To da farko, shi siyasa, amfanin siyasa a duniya ne fa, duk ɗan siyasan da daka zaɓe shi ko ka so shi, to da ka so shi ne ka zaɓe shi domin ya maka amfani a duniya, ba ka jiran sa wai ranar alkiyama ya zo ya cece ka, ba ka jiran ranar alkiyama a baka ladan ka zaɓe shi. Amfanin ɗan siyasa shine idan ka zaɓe shi tun daga duniya, ka ci moriyan zaɓansa da kai. Amma da dukkanin girmamawa, da dukkanin girmamawa, gwamnatin jihar Bauchi, wallahi wannan maganganu da nayi ba nayi domin na ɓata siyasan gwamnati ba, ba nayi domin na akasta alherin da gwamnati ta yi ba, a'a nayi ne a babin wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin, tunatarwa, sabila da tunatarwa yana amfanan mu'minai. Ba nayi ne domin na ɓata siyasan ta, mu ba 'yan siyasa ba ne, ba mu siyasan addini mu, a'a muna da manufa a siyasa, amma mu ba 'yan siyasa ne da wani zai saye mu ko ya haye mu ko a sayi bakin mu ba mu ba muna neman tsarin Allah da wannan a duniya Allah ubangiji kar ya nuna mana ranan da hadafin mu na da'awa a addini zai zama cimma wani abu na siyasa amma wannan ba zai hana ya zama muna da hadafi cikin siyasa duk wanda zamu zabe shi ba zai zama muna da hadafi menene hadafin hadafin amfanin mu saboda haka gwamnatin jihar Bauchi ta sani wallahi wallahi ba batanci bane soyayya ne da tunatarwa kuma na tunatar ne domin Allah kuma Allah ya gani kuma ina nanata wannan kuma a gaban Allah ma in an tashi ran kiyama zan nanata maganganun da nayi yana da alaka da wato na dade ina son nayi wannan maganganun na tunatar da gwamnati dangane da haƙƙin yan uwa yan Tijjaniya a jihar Bauchi na dade ina son nayi amma gujema cece kuce yasa na kama baki na ban yi ba amma abin da ya tunzura ni nayi kafin nayi wannan maganar da kwana daya na ga mai girma sanata Bala Muhammadu Kauran Bauchi gwamna ya je rufa tafsiri na daya daga cikin malaman Idala Professor Sani Rijiyar Lemo a masallacin Gwallaga na ji yana kambama shi professor kuma yana dada albishop da cewa zai gina musu katafaren santa ya saka mata sunan Dr. Sani Rijiyar Lemo wannan ta yi min allura kula da cewa waɗanda ya je gurin su ƙuri'un su bai fi ƙuri'un mu yawa cikin gwamnatin sa ba sannan kuma sadaukar wanda muka yi bai fi sadaukar wanda suka yi cikin gwamnatin sa ba amma kuma ba mun shekara a musu bane a musu ba laifi bane a musu a musu amma kuma mu ma muna da haƙƙi wannan abin shi ya tunzura ni naga maulan mu Sheikh Tahir Usman Bauchi shi ya fito ya nuna gamna ya nuna soyayya fiye da yanda kowa ya nuna kuma gwamna shi ma kansa wa huwa ala zalika min shahidina ya shaida da haka ya san haka kuma tsakanin gwamna da shehi tsakanin uba ne da da uba duk abin da yayi ma ɗansa baya jarancewa wato da duk abin da yayi ma ubansa bai biya shi ba to tsakanin gwamna da shehi tsakanin da ne da uba wannan bai shiga cikin abin da ya shafi haƙin sauran ƴan uwa ƴan Tijjaniya ba bai shiga ba bai shiga ba kwata kwata eh alhamdulillah gwamna yana da alheri mukan iya tunawa da alkhairan mukan iya tunawa da alkhairan daga cikin alkhairan sa tun kafin ya zama gwamna ya taba gina wa Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi masallaci a Kaduna wannan yana cikin alherin da bamu mantawa sabila da wanda ya maka alkhairi kwaya daya in ya maka sharri tara to idan ka fito ka kushe shi gaba daya baka faɗa alherinsa ba ka zama butulu amma kuma bashin da muke bi fa muna bin wannan bashin kuma ina da tabbatar da cewa wannan bashin gwamna cikin girmamawa a matsayinsa na shugaba da tunatarwa lallai wannan bashin ya gaggauta samar da kwamitin da za su bibiyi alhakin ɗan Tijjaniya dangane da ayyukan da aka yi ma ƙungiyoyi daga cikin ƙungiyoyin akwai ƙungiyar Izala to ɗan Tijjaniya suna son su ma a musu masalun bi mislin gwargwadon haka ko fiye da haka in ba musu fiye da haka ba to su ba zai zama ba a musu komai ba da gaske ne ba a gina ma ɗan Tijjaniya masallaci ko kwaya ɗaya ba da gaske ne da gaske ne amma muna da labarin katafaren masallatai da aka giggina wanda mun san su bayan wannan masallatan har da filaye da aka babbada dukka mun sani kuma waɗanda aka ba su filayen nan abokan gwamawan mu ne na da'awa ba su fi mu da komai ba ba su fi mu da karfan fana ba kuma ba su fi mu wajen nuna gwamnatin da zaben gwamnatin ba to kaga dan mun yi magana akan wannan mun yi magana akan haƙƙin mu ne mun yi magana akan wanda ma za a taka shi a cutar da shi bai yi magana ba koko wanda zai ga wani abu ana kuskure bai tunatar ba ya zamanto ba dan Allah yake abin sa ba kenan duk sanda muke ma gwamna ba zai hana mu faɗa masa gaskiya ba muna faɗa maka gaskiya ne wannan maganan gaskiya ne alhaq gaskiya ne wallahi wato gwamnatin ka ila ta iya yi wa ya zama baka sani ba amma dai gwamnatin ka ta gajiya wajen fitar da haƙƙoƙi na ƴan Tijjaniya dangane da gina masallatai da kuma raya wazaje da kuma zawuyoyi da ma'ahit na karatuttukan Tijjaniya wallahi akwai wannan matsala kuma muna tunatar da kai kuma wallahi ba muna yin haka bane dan mu yi fada da siyasan ka ko kadan wallahi ko kadan ba mu yin fada da wani a dan siyasa mu ba mu barahasa da kowa a'a mun fade shi ne a babi na tunatarwa kuma tunatarwa yana amfanan mu'minai kuma muna dada roko da bibiya da bin haƙin mu muna roƙon gwamnati da cewa lallai ya duba wannan maganan da ido na kulawa lallai zai samu cewa wallahi mun faɗi gaskiya ne kuma waɗanda suka yi fahimtoci daban-daban akan maganan da nayi a'a nayi ne domin na zafafa akan gwamnati wallahi ba haka bane su nutsar da zuciyarsu su yi hakuri ba nayi bane domin na bata shugaba a'a nayi ne domin na tunatar da shi kuma wannan haƙin yana nan muna nan muna biye muna jira idan kuma ba mu gani ba ba za mu shiru ba wallahi za mu sake magana ku yi hakuri idan ba mu ga an dauki wani akai ba za mu sake magana sabila da Allah ne yace mana mu yi magana idan Allah yana son shugaba da alheri sai ya bashi waɗanda da su na faɗa masa gaskiya in ya kuskure su gyara masa in ya mance su tuna masa to gwamna ka mance mun tuna maka kuma Allah ubangiji ya taimake ka akan duba wannan al'amari bi ainil i'tibar da kulawa na gaske domin a gyara abubuwan da wato aka rasa su a baya kuma mun fada guri bai kure ba guri yana nan har yanzu dama yana har yanzu kuma nayi wannan maganin bana neman wata maslaha ta komai maslahan da nake nema shine mu ma a neme mu a tabbatar da cewa muna da haƙi a gwamnatin kuma a yi mana abin da ya dace hadha wa salam wannan shine sako na zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi kuma muna roƙon Allah Allah ya taimake ta wajen kula da abin da ya shafi wannan tunatarwa da muka mata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi ne kuskure Allah ya yafe mana Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi ya kadrihi wa imdadari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.